yabo da godiya sun tabbata ga Allah, tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama. ‘Yan uwa musulmi, hadisi ya tabbata cikin Jami'u Ibn Wahab da kuma Musnad na Imam Ahmad da littafin Makarimul Akhlaq na Al-Khara'iti da littafin Musadrak na Baihaqi da wasu daga cikin littattafan sunna daga Abdullahi dan Amr radiyallahu anhuma yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idan ka samu abubuwa guda hudu, wato idan ka sifantu da sifofi guda hudu, to babu kuma wani abu da zai cutar da kai da zaka rasa a duniya. In ka samu abubuwa hudu, to komai ka rasa a duniya ba zai cutar da kai ba. Na farko ka samu sifa ta kiyaye amana. Na biyu ka samu sifa ta gaskiya. Na uku ka samu sifa ta kyawawan halayya, ta kyawawan ɗabi'u. Na hudu kuma ta cin halal, ya zanto abinda kake to halal ne. Annabi ce waɗannan sifofi guda hudu duk mutumin da ya sifanta da su, to ya gama samun rabon duniya, babu kuma abin da zai cutar da shi na ya rasa shi a duniya. Idan muka duba za mu ga cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi waɗannan sifofi guda hudu, domin ka dube su za ka ga gaba ɗaya wanda ya sifantu da su ya sifantu da musulunci ne gaba ɗaya, domin duk sun tattare duka al'amuran musulunci gaba ɗaya. Wanda ya sifantu da waɗannan, to babu shakka ya yi riko da musulunci ta kowace fuska. Abu na farko kiyaye amana. Amana wani abu ne wanda ya kunshi dukkan wata amana da ke tsakaninka da Ubangijinka. Amana da take tsakaninka da kai karan kanka, da ta take tsakaninka da sauran bayin Allah. Wannan amana wani abu ne mai girman gaske wanda Allah subhanahu wata'ala ya bijirar da shi ga sama da ƙasa da duwarwatsu, ce ga suka ji tsoro suka ce ba za su iya ba. Dan Adam ya bugi kirji ya ce zai iya, Allah ya dora masa. Saboda ya zanto mai yawan jahilta ne, mai yawan zaluntar kansa ne, mai yawan jahilci ne. Allah subhanahu wata'ala ya ce inna wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Allah ce mun bujiro da amana ga duwa ga sama da ƙasa, sammai da ƙasa da duwarwatsu, suka ce ba za mu iya ɗauka ba, suka ji tsoro. Kada su kasa cika wannan amana, su kasa rike wannan amana, Ubangiji su ya ce ya ji ya gani zai iya, Allah ya ɗora masa. Duk da cewa shi ya fi ƙanƙanta a cikin ginin wato waɗannan halittu gaba ɗaya. Idan ka dubi halittar sammai da ƙasa, tadduwar wasu, za ka ga cewa ɗan Adam wani ɗan halitta ne ƙanƙani, wanda bai taka kara ya karya ba, ba a bakin komai yake ba, ta fuskar ƙarfi da girma akan waɗannan halittu manya-manya. Amma su suka ce ba za su iya ba, saboda suna tsoron kasa ɗaukan wannan amana kuma su haɗu da fushin Ubangijinsu. Ɗan Adam duk da wannan ƙanƙantar tashi ya ce zai iya, Allah kuma ya amanar don ya zanto ya gama cancanta karrama wanda ya yi masa, ya karrama shi, ya fifita shi, ya bashi daraja akan sauran halittun gaba ɗaya. La ce walaqad karramna kika mun, Allah ya kaka akan sauran halittu, to dole ne ya zanto akwai wani abu da zai yi wannan karrama haka, sai Allah ya nufe shi ya ce ya karba, ya ji, ya dora wa kansa, Allah ya sakar masa. Don haka amana ce tsakaninka da mahaliccinka. Naka bau ولقد عهدنا إلى آدم يا بني آدم أعلم أهد إليكم ألا تعبدوا لكم عدو مبين وأنا Allah ce ya ku ɗan adam ba nayi alƙawari da ku yadda ku bauta wa shaytan ne kuma mai bayyana ke ku bauta min ni kadai wannan shine tafarki madaidaici Allah yayi alƙawari da ɗan adam ya dora masa wannan amana sun yi yarjejeniya ya ji ya dauka saboda ahir din ɗan adam ya yadda ya hada Allah da wani a cikin komai duk wani abu da yake haƙƙin Allah ne dole ne ya kiyaye shi a matsayin haƙƙin Allah duk irin yadda za a hau sama a sauko ya zama wannan haƙƙin tsakaninsa da kansa ya halitta shi Allah ya danka a masa ba a ya ce ba ba ya dai kalli abin da Allah bai bashi ba ya dai saurari wani abu da Allah ba ya dai je da kafarsa inda aka haramta hannunsa akan abin da aka hana aka haramta masa amfani da hannunsa akan sa duka waɗannan gabobi da Allah ya masa amana ce Allah ya danka masa kuma ya gaya masa ayyukan da zai yi da waɗannan gabobi dole ya kiyaye wannan amana ba zai yi abin da zai salwantar da ransa ba ko ya salwantar da lafiyarsa tulu anfusakum innallaha kana bikum rahima kada ku kuskura ku kashe kanku kada ku jefa kanku cikin halaka wala tulqu bi aidikum ila tahluka saboda haka wala tulqu bi anfusikum bi aidikum ila tahluka kada ku jefa kawo kanku cikin halaka ubangiji subhanahu wataala ya danka wannan amana a hannunka kai dan adam ba yancin ka bane kai abinda kaga dama daga gabobinka da Allah subhanahu wataala ya halitta ya dora musu wani nauyi haka nan amana da take tsakaninka da abokan zamanka tsakaninka da matanka tsakaninka da ƴaƴanka da iyayenka da abokan kasuwancinka dukkan wani nauyi da yazo kanka dole ne ka kiyaye wannan amana kuma ka sani ubangiji subhanahu wataala zai tabbaye ka akan ta saboda haka idan muka duba lafazin amana ya kunshi dukkan wani haƙƙi da yake kan dan adam dole ne ya sauke shi shine ya sauke wannan amana da take kansa shi yasa zamu ga ayoyi na alqur'ani da yawa sun zo sun nuna girman sha'anin amana suka nuna cewa amana ba ƙanƙanin al'amari bace Allah subhanahu wataala yake cewa Allah yana umartar ku innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umartar ku kuma yarda amanoni zuwa ga masu su to dukkan wata amana da take kanka da ta shafi haƙƙin wani to kakka yadda ka sare yadda ita ka tabbata ta koma ga mai ita haka nan ubangiji subhanahu wataala da ya sifanta yan aljanna waɗanda su ne za su gaji aljanna firdausi su dawwama a cikinta cikin sifofinsu Allah ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un su ne masu kiyaye amanonin da ke kansu da alkawarin da suka ɗauka haka nan ubangiji subhanahu wataala ya kira mu ya ayyuhal ladina taqunu amanatikum wa antum ta'lamun ku waɗanda suka kada in ci Allah da manar kuna sani tananata girman sha'anin amana akan wasa da sarkaci da amana haka nan shi ma manzo sallallahu alaihi wa sallama ya nuna girman sha'anin amana Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin hadisin Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana hadisi guda biyu na ga ɗayan kuma ina nan ina jiran ɗayan shi Annabi ya sanar da mu cewa Allah ya saukar da amana a cikin wato tushen zukata na wasu mutane yana nufin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda amana ta shiga cancan wato kokuwar zukatansu suka koyi alqur'ani suka koyi sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu suka ba su kariya wajen kiyaye amanonin da suke kansu don amana ta samu asali tun daga cikin kokon zuciyarsu. Yace sannan annabi ya gaya mana sanda za a dauki amana. Yace mutun zai yi bacci ya tashi a dauke amana daga cikin zuciyarsa sai ta zanto kamar wani dan tabo, sannan in ya sake yin wani baccin sai ta zamo kuma kamar wani bororo haka, wanda za ka ganshi kamar ka taka garwashin wuta, kafarka fatarka tayi bororo kamar wani abu ne a ciki amma babu komai. Ci to haka amana, haka zuciyarsu za su wayi gari, gashi kamar za ka ce wannan mutum zai rike amana, amma in ka gwada shi ko kai mu'amala da shi sai kaga babu wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane su kasuwanci a tsakanin sabu mai rike maka amana, yu'addi al-amana. Zaka ga mutane an waye gari suna awayi gari saboda karancin masu amana a cikin al'umma. In aka ji labarin wani mai amana, har labarin sa ake, ana cewa a gari kaza, a cikin unguwa kaza, ko a cikin kabila kaza, akwai wani yana nan mutum ne mai amana. Sai kaga har labarin sa ake cewa a guri kaza akwai wani an ce yana da amana. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa za ka ga mutum ana yaban hankalinsa, ana yaban wayensa, ana yaban ƙarfinsa, amma a zuciyarsa fanko babu komai na imani a ciki. Gashi a kamala ta zahiri, in an gan shi aka ji maganarsa, aka ga shigarsa, za a yaba masa, ce mutum ne yana da hankali, yana da wayo, yana da ƙarfin jiki, yana da kaza. Amma annabi ya ce falaysa fi qalbihi babu kwatankwacin komayya na imani a cikin zuciyarsa. Huzaifa ya ce da na kasance ba ruwana, kowaye ma zan iya mu'amalar cinikayya da shi, ba na damuwa, idan musulmi ne na san musuluncinsa zai sa ya kiyaye min amanata, idan ba musulmi ba ne, nasara ne, kirista ne, ce na san shugabansa ma zai iya tirsasa shi ya kiyaye amana. To koda bai ji tsoron Allah ba, zai ji tsoron na sama da shi. Yace don haka ban damu ba, kowaye zai iya mu'amala da shi. Yace amma a yau an waye gari ba da na iya mu'amala da su a lissafa suke. Huzaifa ibn al-Yaman da yake ba mu wannan hadisi ya rasu shekara ta ainihin 36 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam. A lokacin ka ji abin da yake faɗa, yanzu muna shekara ta 1442, sama da shekara 1400. Saboda haka yaya amana za ta kasance a cikin mu? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda ya zo a cikin hadisin Imam Ahmad, ya rawaito shi daga Abdullahi dan, yana cewa sahabbansa, ya za ku kasance, ya za ku yi idan kuka wayi gari kun liski wani zamani da za a reraye mutane na kirkin su yi ta karewa, da zanto babu waɗanda za su yi saura sai diddiga, ma'ana mai amfanin duk sun tafi, masu amfanin sun tafi sai diddiga, wanda marijat uhuduhum wa amanatuhum, mutanen da yarje, wato yarjejeniya da za a yi da su ko alkawuransu da kuma amana da za a ba su lalace, kawari ba, ba kuma za su rike amana ba. Ce fakhtalafu, don haka za su yi ta sabani a cikinsu, za su yi ta rigingimu, kuma ya hada tsakankanin yatsun kirkice, su yi ta rigima a tsakaninsu. Nabi yana gaya wa sahabbansa, ya za ku yi in kuka kamu kanku a cikin wannan zamani da za ku ganku cikin mutanen da sun zama diddiga ce, ba su da wani abin da za su tattare da shi, ana babu alkawari. annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da alkhairi ne ku dauka wa tad'una ma tunkirun abinda dubba ku yadda da shi ba wato ku kiyaye kanku ku lalace ku kiyaye kanku da iyalanku da wadanda suke karkashinku sannan sauran al'amuran mutane kuma ku fitar da kai ku fitar da hannunku daga ciki wato wannan yana nuna cewa al'amari ya rincabe ya lalace ta yadda umarni da kyakkyawan abu da hani da mummuna ma har ya daina amfani daga an yi ba daidai ba ya zama to bai da amfani annabi ya ce to in an kai wannan matsayi mataki amfanin umarni da kyakkyawan abu da hani da mummuna ya zo babu shi to kuma ku janye jikinku kowa ya ji ta kansa ya gyara kansa ya gyara waɗanda suke karkashin sa ka akwai lokacin da amana za ta lalace ta zanto tarihi har ya zanto mutumin da yake son gaskiya ya tsinci kansa tsakiyar waɗanda gaba ɗaya ba gaskiya suke so ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka kakkaba hannunka kakka shiga lamarin su kada ka shiga lamarin su dan ba za su barka kai gaskiya ba ka ji da kanka ka kiyaye amana da take abinda yazo maka ka fuskanci daidai ne ka karba wanda kake da shakka a kansa ce ka bar sa ka bar shi annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yazo cikin hadisin Musa Imam Ahmad hadisin Anas bin Malik maiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu imani ga mutumin da ba shi da amana ma'ana ba zai yi mutumin da yake da cikakken imani a ransa ba kuma ya ci amana wanda kaga yana cin amana to ka samu tangar babu ya faɗi cewa rikir cikin alamomin tashin alkiyama tana ƙara matsowa har Allahu wani ya tambaye shi yaushe alkiyama za ta tashi yace idan aka tozarta amana sai rasulullahi ya za a tozarta amana yace aka danka abu ba wanda ya dace ba to ka duba yanzu ka ga wannan duk abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ya faɗe shi sama da shi ta shi sama da shekara dubu yanzu gaban idan amana ta yi karanci tsakanin ɗa da uba babu amana tsakanin miji da mata babu amana tsakanin mai gida da yaron gidansa babu amana ballantana kuma tsakanin wani da baƙo wanda bai san shi ba amana ta lalace to wanda yake son imanin sa ya tsira da imanin sa yayi kokari ya kiyaye wannan amana da ya daukar wa Allah alkawari cewa zai rike ta kuma zai sauke wannan nauyi yayin da lokaci karfafa mana imanin mu ubangiji ka karfafa mana imanin mu Allah subhanahu wataala ka abubuwa da zasu zanto fitinu ne اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين